بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi safiyar 25 ga watan Sha'ban shekarar Hijira ta 1445 wanda ya dace da lissafin wato 15 ga watan Sha'ban wanda ya dace da 25 ga watan Fabrairu na shekara ta 2024 a wannan ɗakin taro na cibiyar wato gudanar da musabaka ta jihar Kaduna a Kinkinau da ke nan garin Kaduna a wannan taro na dita na shekara-shekara da ake yi don fuskantar ayyukan karantarwa da tafsirin Alƙur'ani musamman a watan Ramadana mai albarka wanda wannan ƙungiya mai albarka ta shirya matashiyar da aka ce in yi magana a kai ita ce muhimmancin sana'a da dogaro da kai ga masu da'awa a wannan takarda na rubuta ta kuma na mika ta ga masu shirya wannan taro da fatan ta isa hannun masu halartar taron abu na farko da za mu fara ambato a nan shi ne a cikin hadithin al-imam Ahmad ibn Hanbal da ya rawaito a cikin musnadinsa shi da Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi da al-imam al-Baihaqi dukkaninsu su rawaito da wasu su ma cikin malamai masu riwaya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa da aka tambaye shi wace dukiya ce mafi tsarki a cikin dukiyoyi na halas nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukiya mafi nagarta ita ce aikin da mutum zai yi da hannunsa da kuma kasuwanci wanda aka gudanar bisa bin doka Allah Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam tun fil azal ya kasance wata halitta mai fafutuka da faɗita shi wajen samar wa kansa da rayuwa da samo da kanshi buƙatun rayuwa haka Allah ya halicce mu bisa wannan ɗabi'a wanda ta haifar mana da ɗabi'ar son dukiya da son tara abin duniya kamar yadda Allah yake cewa wa tuhibbunal mala hubban jamma a cikin suratul fajr wato kuna kuma son dukiya so mai yawa da irin faɗin sa wa innahu li hubbil khairi la shadid lalle shi dan adam mai tsananin son dukiya ne wannan ɗabi'a ta ɗan adam a kowane yanayi yake ba ta canzawa wato yanayin wadata ko talauci ko shekaru ko ƙarancinsu duka ba sa sauya buƙatun ɗan adam daga kasancewarsu buƙatu duk da yake kuma Allah ya huwa cewa ɗan adam wata siffa ta ban mamaki ita ce idan ya rasa buƙatun yana iya canza yanayin rayuwarsa yadda zai dace da duk inda ya samu kansa tare da cewa a ƙarshe yana iya biyan farashi mai girma da rayuwarsa ko lafiyarsa a bisa rashin samun buƙatu na ɗan adam ire-iren buƙatunsa kala daban-daban wanda malamai suna raba su gida uku akwai buƙatu na larura su ne waɗanda in babu su ɗan adam ba zai iya rayuwa ba akwai buƙatu waɗanda suke matsayin tsakatsaki hajiyat wanda suke ƙara inganta rayuwarsa akwai kuma buƙatu wanda suke tasowa ne bayan wadata ƙari ne akan waɗancan sannan abu ne wanda bai ɓuya gare mu ba gabaki ɗaya cewa ba wai masu da'awa kawai ba galibin 'yan Najeriya a yanzu suna rayuwa ne a cikin wani yanayi mai wahala wanda ya siffantu da ƙarancin abin yi da ƙarancin abin hannu da hauhawar farashi da karancin hanyoyin samu da kuma karancin albarkar dukiya. Mai lura da wannan yanayi na rayuwa baya buƙatar dogon nazari kafin ya ikrarin cewa lallai ana cikin kalubale a rayuwa a wannan zamanin, sannan kuma ba shakka wannan kalubale da matsi a cikin rayuwa ya samar da wata sawarwara da kowa yake gani a harkar tattalin arziki, inda aka samu wato matsaloli a harkokin noma da kiwo da saye da siyarwa da kasuwanci da fatauci da kwadago da sauran harkokin neman na kai, wanda hakan ya shafi rayuwar al'umma mu baki daya a bisa wani mataki mai ban tsoro wanda ba a san me ya ake ba sai musamman akai da akai da cewa al'amuran kullun ƙara dagwalgwalewa suke, kuma ba a dauki mataki har yau na gintse su ba. Haka lura da kyau cewa za a ga mafi yawan yan ƙasa suna cikin yanayi ne na faɗi tashi kawai suke yi don ganin sun rufa wa kansu asiri da su da iyalansu, sun samu wa kansu buƙatu na yau da kullum. To a keɓance kuma mun sani cewa sana'ar ɗalibtar ilimi ko karantarwa ko malanta ko da'awa ko wa'azi da makamantansu dama wata sana'a ce da tun asali tana da alaƙa ta ƙud da ƙud da talauci, sannan kuma yana da wahala duk wanda ya ba sana'ar malanta ko ɗalibta gaskiya yana da wahala ya samu cikakken lokacin da zai nemi duniya ka'in da na'in. Balantana kuma a wannan zamanin da waɗanda ma suka ba duniyar gaskiya su ma suna kuka, sai na kuma ga waɗanda suke mata a sharuwan tsuntsaye ko wanda suka lankwashe kafa suna jiran zakka ko sadaka, waɗanda ma suke ba neman duniyar gaskiya su ma ba su same ta yadda suke so ba, sai na kuma ga wanda bai bata gaskiya ba. Ko shakka babu, wajibi ne a sake lale a wannan farfajiya ta da'awa musamman ta fuskar abin da ya shafi barazanar tattalin arziki da kuma wannan yanayi da kullum buƙatu suke ƙaruwa. Daga wannan zancen ne za mu ga muhimmancin irin wannan taro da muhimmancin irin wannan tattaunawa. A taƙaice, akwai buƙatar a sake lale wajen bayani game da muhimmancin sana'a da za ta tsare mutum mutuncinsa da muhimmancin riƙo da harkar kasuwanci ko fatauci ko kiwo ko kwadago ko makamantansu, waɗanda za su zama hanyar samarwa da kai buƙatu da samarwa da iyalai buƙatu na dole, aƙalla matsuguni da abinci da kiwon lafiya da ilimi da sutura da sauransu. Wannan muhimmanci na dogaro ga kai yana da alaƙa ƙud da ƙud da muhimmancin samun ingantacciyar da'awa da kuma ingantacciyar rayuwa da samar da kyakkyawar wato mustaqbali ga ita kanta da'awa. Wannan kamar shimfiɗa ce, wannan zancen mai kama da zauranci. Abu na farko da nake so na ambata mana bayan wannan takaitacciyar muƙaddima shi ne nassoshin shari'a waɗanda suka zo don kwaɗaitarwa game da tashi a koyi sana'a da tashi a nemi na kai da tashi a nemi halas. Na kasa wannan nassoshi zuwa gida uku. Yanki na farko su ne wato nassoshi daga cikin Alƙur'ani mai girma, wasu daga cikin nassoshi daga cikin Alƙur'ani mai girma waɗanda suke kwaɗaitarwa a kan riƙo da sana'a da aikin yi da kasuwanci da kwadago da fatauci da sauransu, wannan suna da yawa sosai. Amma ga misali, a cikin suratul Juma'a aya ta 10 Allah yana cewa fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Ma'ana sannan idan aka gama sallah sai ku bazu a cikin ƙasa ku kuma nema daga falala Allah ku kuma ambaci Allah da yawa don ku rabauta. Hakanan a cikin suratul mulk aya ta 15 Allah yana cewa huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Ma'ana shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamo mai sauƙin sarrafawa, saboda haka ku yi tafiya a cikin sassanta kuma ku ci daga arzikinsa, makoma kuma tana ga Allah ne. Al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir, wanda ya rasu a shekara ta 774, da yake magana a tafsirin wannan aya sai yake cewa ku yi tafiya duk inda kuka ga dama cikin sassan ƙasa, ku kai ku kawo cikin ƙasashe da yankuna kuna masu gudanar da sana'o'i da kasuwanci. Wannan aya tana nuni zuwa ga ni'imar Allah ga bayinsa ta fuskar saukake musu kasa dan su ai dan su yawata a cikin ta su nemi arzikin Allah hakika Allah subhanahu wataala ya bai wa dan adam damar sarrafa kasa da abubuwan da ke cikin ta na sabubban arziki da ma'adanai dan samarwa da kansa abubuwa da yake bukata wajen wanzar da rayuwarsa da daidaitata a cikin wannan duniya duk wani aikin hannu da sana'a ko kasuwanci ko mu'amala ko kwadago ko noma ko kiwo da mutum zai yi dan ya rufa kansa asiri abin so ne a matukar bai saba wa shari'a ba haka kuma Allah yana cewa a cikin aya ta 11 cikin suratul Nabi waja'alna an-nahara ma'asha al-imam al-baydawi wanda ya rasu a shekara ta hijira ta 1200 da shekara 86 a cikin fasarar wannan aya sai yake cewa wuni shine lokacin rayuwa wanda ake fa'ita shi a cikin sa dan neman abin da za a rayu haka in muka koma cikin suratul muzammil a aya ta 20 zaga inda Allah ya lissafo neman halas a matsayin ɗaya daga cikin nau'o'in jihadi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah anan kuma al-imamu an-nasafi ay tafsirin madarikut tanzil wa haqa'iqul ta'wi wanda al-imamu an-nasafi ya rasu a shekara ta 710 bayan hijira yake cewa a fasara wannan aya yace waɗansu kuma suna tafiya a bayan ƙasa don fatauci suna neman falala daga Allah sai yace wannan yana nuna neman halas ɗaya ne daga cikin nau'o'in jihadi har ila yau in aka kalli aya ta 37 a suratul Nur za ka ga yadda Allah madaukakin sarki ya gwama tsakanin ibada da neman halas a faɗin sa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis sala wa ita'iz zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar anan Allah subhanahu wataala yana yabon wasu mazaje da ya siffanta su da cewa kasuwanci da saye da sayarwa baya hana su tsayar da sallah ko bayar da zakka wato kenan suna yin duka biyun kuma suna baiwa kowanne haƙƙinsa haka a cikin suratul qasas aya ta 77 Allah yake cewa wa butagifi ma atakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya ma'ana kuma ka nemi lahira ta hanyar abin da Allah ya baka amma kar ka manta da rabanka da duniya sannan kuma ka kyautata kamar yadda Allah ubangiji ya kyautata maka saboda haka nema zamu ga cewa a tarihin annabawa an ambaci abin da suka kasance suna yi na sana'o'i da ayyukan dogaro da kai alal misali annabi adam alaihi salam an ambata a tarihi sa cewa manomi annabi nuh alaihi salam ya kasance dan kasuwa ne annabi idris alaihi salam ya kasance kwararren tilin annabi salihu alaihi salam ya kasance makiyayi annabi daud alaihi salam ya kasance makiri annabi ibrahim ya kasance magini annabi musa alaihi salam ya kasance makiyayi haka annabi isa alaihi salam ya kasance likita ne mai bada magunguna shi kuma manzo alaihi salatu wassalam shugaban mu gaba daya yayi aikin kwadago yayi sana'ar kasuwanci kuma a tarihin shi ya tabbata cewa shi ma yayi kiwo abun lura anan shine annabawan Allah a matsayin su na bayin Allah mafiya daraja da daukaka cikin halittunsa ba su san zaman banza ba sun kasance suna tashi ne su nemi na kansu har ila yau a cikin suratul ankabut Allah yana cewa innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka lal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu 'inda allahi rizq wa 'buduhu washkuru lah ilayhi turja'un anan da muga cewa Allah yana umurtan mu da mu bautata masa shi kadai kuma mu sani cewa ba wani koma bayan Allah da zai azurta mu saboda haka mu bautawa Allah shi kadai kuma mu nemi arziki a wajen Allah waɗannan za su isa a matsayin misali daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma wanda suna da yawa cikin adabiyat da suke magana akan muhimmancin sana'a da alaƙar ta da imani da alaƙar ta da rayuwa mai nagarta idan muka tsallaka kashi na biyu na nasoshin daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam za mu ga cewa akwai hadisai da yawa cikin na muhimmancin kasuwanci da kwadaitarwa akan neman abin kai da hani game da zaman banza ko bambadanci daga ciki akwai al-Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abu Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khairun. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas wa in asabaka shay'un fala taqul law fa inni law anni fa'altu kadha wa kadha walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amala shaytan. A wannan mashhurin hadisi in allura da kyau za a iya fitar da fa'idar kwazo da aiki da tashi tsaye dan neman na kai. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna Allah ya fi kaunar mumini wanda yake da kokari, wanda yake da kwazo, fiye da mumini wanda yake da rauni, duk da yake shi ma yana da alkhairi saboda asalin imani. Haka kuma Miqdam ibn Ma'adi Karib ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Nabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadi wa kana Dawudu la ya'kulu illa min amali yadi. Nabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi alkhairin abinda mutum zai ci shine wanda ya same shi ta hanyar aikin hannunsa. Sannan ya kara da cewa Nabi Dawud alaihi salam ya kasance yana da sana'ar hannu. Al-Imam Tabarani ya rawaito wannan hadisi shi da Baihaqi a littafinsa mai suna Shu'abul Iman. A wannan hadisin kuma wanda Al-Imam Al-Bukhari ya fitar daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, Anas ya ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yana cewa ba wani musulmi ma min muslimin yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqa. Nabi ya ce ba wani musulmi da zai dasa wata shuka ko ya noma wani abu mai amfani face ya sami lada duk sanda tsuntsu ya ci amfanin ko kuma mutum ko dabba. A wani hadisin kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yani ya akhudha ahadukum habla fayati bi huzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairul lahu min an yas'ala an-nasa a aqawhu aw mana'u. Wannan hadisi wanda Bukhari ne ya ruwaito shi daga sahabi Zubairu dan Awwam Allah ya kara masa yadda, ma'anarsa a takeice ita ce Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dayan ku ya dauki igiya ya shiga daji ya saro itace ya zo ya saida ya samu na kansa ya fiye masa alheri fiye da ya dinga roƙon mutane, wasu su bashi wasu su hana shi. Har ila yau akwai wani hadisi da Abu Dawud ya ruwaito shi da shi da Ibn Majah daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin yana da dan tsayi kadan amma ga ma'anarsa a takeici. Wani hadisi ya gudu labarin cewa wani sahabi mutumin garin Madina shine yake yazo ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karo na farko, karo na biyu, karo na uku, gashi matashi mai karfi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wai kai baka da komai ne a gidanka? Sai ya ce ina da wani mayafi da nake sanya rabi na rufa da rabi, sai kuma kwanan da nake shan ruwa. Sai Annabi ya ce to kaje ka zo mun da su, je ka zo mun da su. Da yaje ya kawo su, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gwanjinsa nan take cewa zai siya, ya sayar da su akan kuɗi sanannu a cikin hadisi. Da ya siyar sai ya raba kuɗin gida biyu, ya ba shi rabi ya ce to kaje ka sai abinci ka kai gidanka. Ya dawo kuma ya ba shi sauran kuɗi ya ce wannan kuma je ka sai gatari. Sannan ya umarce shi ya ce to ka tafi daji ka je kai ta saran itace kana siyarwa, kuma kar ka yadda na ganka sai bayan kwana 15. Bayan mako biyu sai ga wannan bawan Allah ashe ya je ya yi siya, ya sayar, ya sari ice, ya sayar, ya sake sara, ya sayar, ya yi kasuwanci har ya samu riba, har ya canza sutura. Daga shigar shi alamar suturar shi ba irin ta da bace. Sannan kuma ya sake siyan kayan abinci ya kai gidansa. Da ya zo manzo Allah yana ganin shi sai ya ce mashi ko kaifa wannan bai fiye maka alheri ba, fiye da ka zo ranar kiyama akwai bakin tabo a fuskarka na bara, da gwargwadon yawan baran mutum, da gwargwadon yadda za a dinga cire naman fuskarsa ranar alkiyama, har wani zai zo babu komai a fuskarsa sai kwarangwal, sai skull din kanshi kawai. Kaga wannan yana nuni a yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dage wajen yaƙi da mutuwar zuciya, da ƙoƙarin ganin cewa sahabbansa sun zama masu dogaro da kai, sun zama masu gujewa zaman kashe wando da maula da barace-barace. Sa'id ibn Mansur a cikin sunan dinsa shi da Baihaqi surwayto cewa Anas ya bada labarin cewa wata rana mun fita yakin Tabuka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wani matashi ne nishadi ya wuce yana kiwon wasu ɗan dabbobin sa wani ɗan karamin garken sa sai wasu da suka ce suka ga yadda yake kula da dabbobin nan sai suka ce ka ina ma a ce wannan nishadin da yake da shi a wajen kiwo ina ma da a ce a wajen jihadi yake da wannan nishadin sai labari ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da sahabbai suke fada wato sun ga wani yana kula da neman na kanshi amma shi bai shiga cikin tawagar jihadin nan ba sai suka ga ina ma da a ce cikin tawagar su yake sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kun ga wannan fadita shin da yake in ya kasance yana yi ne dan ya taimaka wa iyayensa ko yana fafutuka ne dan ya rufa wa iyalan shi asiri to shi ma jihadi yake saboda fafutukan da kake yi kana da iyaye don kaga cewa ka kyautata musu ko kana da iyalai idan kaga cewa ka samu su da bukatun rayuwa to wannan daidai yake da jihadi na fita dan daga kalmar Allah waɗannan misalai kenan daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a gaba ta uku ta waɗannan nasoshi shine misalai na maganganu da aka ruwaito daga magabata na ƙwarai akan muhimmancin sana'a da kasuwanci wanda an ruwaito maganganu da yawa da mutum zai samu idan ya koma cikin littattafai da suka shafi haka daga ciki abinda aka ruwaito cewa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wanda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laka ya cewa shine magabaci na farko a wannan al'umma ya kasance yana fita fatauci tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye har zuwa lokacin da aka dashi halifa bayan nan sai ya fito zai tafi kasuwa sai Umar ya ce ina za ka ya ce zan je neman abinda na saba nema ma iyalina sai ya ce a'a in ka ci gaba da wannan tsarin za a samar da wata mummuna al'ada wacce za ta hukunta cewa halifan musulmi ba shi da lokacin aikin shugabanci a zo ana neman shi don ya yanke hukunci ko ya ba da doka yana san yana neman abinci ya ce ka zauna za mu sa maka albashi da zai ishe ka kai da iyalanka har ila yau kuma aka ruwaito cewa a zamanin halifancin Umar ibn Khattab ya kasance yana hana zaman banza a masallaci baya barin mutane suna zaune haka nan kawai babu ba su da aiki haka in ya gan ku sallar azhar kun an yi sallah da ku ba ku fita ba har la'asar dan dole asar zai sa a kira ku ya tambaye ku wane kuke a masallaci tunda ce muna jiran na annabi ne ko muna jiran wato daga cikin falalar Allah sai ce to ku tashi ku tafi kasuwa a can ne ake samun falalar Allah in ya sake ganin mutum zai iya tsula mishi bulala har ma ya kasance yana cewa ya ma'asharal qurra irfa'u ru'usakum faqad wadaha lakum at-tariq fastabiqul khairat wa la takunu 'iyalan 'alan nas yana yi ma masu ilimi yace ya yana musu nasiha yace ya ku alarmumi ku kare mutuncin kanku hakika Allah ya daukaka ku da ya kimsa muku maganar sa zancen sa a cikin kirazan ku wahayin da Allah yayi Allah ya sahale muku kuka haddace shi to Allah ya daukaka ku saboda haka ku yi gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi sannan kuma kar ku zama nauyi akan mutane tashi ku je ku nemi na kanku kar kawai ku ce tunda ku mahaddata alqur'ani ne to shikenan kun zama wa mutane larura haka Umar ibn Khattab ya kasance yana raba lokacinsa shi da kansa shi halifan yana raba lokacinsa don koyon karatu da neman halas saboda haka shi da wani makwabcinsa mutumin Madina suka yarjejeniya cewa in naje kasuwa yau kai kuma sai ka je makaranta wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gobe kuma ni in naje gobe kai kuma sai ka je yau duk karatun da na koyo kai kuma ranan ka je kasuwa idan muka zo bayan sallar isha sai na koya maka duk karatun da ka koyo ran da ka je kuma Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha sai ka koya mu wannan yana cikin Sahih Bukhari haka nan a cikin littafin Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' na Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi ya ruwaito cewa Sufyan Ats-Tsauri Allah ya kara masa rahama ya kasance idan mutum ya zo makarantarsa yana so ya registration zai fara koyon karatu yakan tambaye shi ya ce halaka wajhu ma'isha shin kana da hanyar samun abinci fa in akhbarahu annahu fi kifayati idan ya fada wa malamin cewa ai algata malam ina da sana'a da nake ni makiyayi ne ko tela ko dan kasuwa ko mai sai da nama ko bakanike ko makamancin haka to sai ya yadda ya koya mishi karatu
أمره بطلب العلم وإن لم يكن له كفاية إذا أنكو باشد وتسناء أمره بطلب المعاش سيكي توكجكني مسناء تكون انكسا مسناء إذا قبايا أي مغانا كرات هكا الإمام البيهقي ما يرويتو أشعب الإيمان دقا فضيل الأن إياد الله يكارا مسرهما يكي تيوى لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق وطلب الحلال اتباب أبندك يومتاني قليا أرأيو سفيد سكسان تي ما سكسكيا كوما سني من حلس نس هكا كما ابن عبد الدنيا يرويتو على تافن شلسونا إصلاح المالي دقا عامر الشعبي ينا تيوى التجارة نصف الرزق kasuwanci shine rabin arzikin da mutum zai samu a duniya a cikin tafsirin siru alamin nubala na al-hafiz shamsuddin az-zahabi shine ruwaito wannan magana a cikin tarihin ash-sha'bi wadannan gaba kamar da muka ambata sun zo mana da bayani akan wasu ne daga cikin nassoshi na al-qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga manganin gaba gabata game da ruko da sana'a da neman abun kai to babu laifi kuma mu kalla a tarihance al'ada da dabi'ar malaman musulunci da irin yadda suka yi riko da sana'o'i tun zamanin sahabbai sahabbai ba su san zaman banza ba talakawan su da masu kudin su suna da kokarin tashi dan neman na kansu haka lokacin da yan kaura wato muhajirun suka iso Madina daga Makka babu komai a hannunsu amma sun kasance masu kwazo wajen nema saboda ka bayan kankanin lokaci da dama daga cikin su sun samu wadata irin su Abdurrahman dan Auf wanda ya zama babban attajiri a Madina kuma ya bar gadon dukiya mai yawa haka Ibn Mas'ud wanda da yana cikin ashabu sifa wanda ma da mata shi ke ciyar da shi amma shi ma yayi kwazo ya samu abun kansa haka Abu Huraira wanda ya saba da yunwa ya yana daga cikin mashahuran mutane wanda suka ji yunwa a tarihin musulunci amma ya tashi ya nemi na kansa har ya zama ɗaya daga cikin attajirai idan muka tsallaka zamanin tabi'ai zamu tarar da su ma malamai cikin tabi'ai irin su Sa'id dan Musayyab wanda ya rasu a shekara ta 93 bayan hijira ya kasance dan kasuwa ne mai sayar da mai haka kuma Muhammad ibn Sirin wanda ya rasu shekara ta 110 shi ma dan kasuwa ne wanda yayi fice akan harkar fatauci haka makamantan su cikin malamai a cikin malaman musulunci an samu waɗanda suka yi fice a harkar kasuwanci da yawa daga ciki akwai al-Imam Abu Hanifa Abu Hanifa ya kasance a zamanin sa yana cikin fitattun attajirai a garin Kufa wanda yake da aqarat yana da properties shaguna a kasuwa waɗanda yake bada haya da kasuwanci da jari wanda yake raba wa ƴan kasuwa a dinga yin wato sharaka hakanan Sheikhul Islam Abdullahi dan Mubarak ya rasu a shekara ta 181 wanda ya shahara harkar kasuwanci da taimakon mabukata akwai wasu malamai da yawa cikin atba'ut tabi'in wanda Ibn Mubarak shi ke daukan dawainin rayuwarsu malamai ne talakawa sun yi tafarrugi a lokacin su wajen karantar da addini shi kuma sai yake yanka musu albashi na shekara zai dauki kuɗi da kayan abinci ya tura wa malami dan ya ci gaba da karantarwa sannan kuma yakan yi kasuwanci yakan yi fatauci yakan kai kayan sayarwa duk shekara zuwa kasar Makka wajen aikin haji sannan kuma ya kasance mai yawan taimakon mabukata a garin su na rayu haka na al-Imam Layth ibn Sa'd ya shagaltu da kasuwanci da noma kuma ya tara dukiya mai yawa ya kasance yana taimakawa abokan shi cikin malamai irin su Imam al-Imam Malik rahmatullahi ala al-jami' haka ma mashahurin masanin qira'an nan wato Hamza ibn Habib az-Zayyat al-Imam Hamza mai qira'a wanda ya rasu shekara ta 156 ya kasance baya an san kudin Laraba ko kudin sauka ko kudin tam kuma mashahurin makaranci ne da ya karantar da al'umma mai yawa karatun al-Qur'ani amma a tarihin sa ya daga cikin malamin mafiya tsanantawa wajen ganin kyamar karban kudi dan ya karantar da al-Qur'ani saboda haka ne ma zamu ga Imam Shatibi yake yaban sa ya kasance ana ce masa az-Zayyat saboda fataucin sayar da mai da yake yi daga garin su na Kufa zuwa garuruwa mabambanta ya je ya siyo ya kawo ko ya siya ya fita da shi al-imamu ash-shatibi a cikin littafin sa na shatibiyya da yazo yana ambaton qurra'u yake musu yabo musamman shi hamza a farko da yake cewa takhayyarahum nuqaduhum kullu bari'in wa laysa ala qur'anihi muta'akkila yace waɗannan makaranta da masu riwayarsu gogaggun malamai sun zabe su sun zabi ko masu riwaya bibbiyu na kowace qira'a su ake koyarwa su ake ambato saboda gogewarsu da ƙwarewarsu yace wa laysa ala qur'anihi muta'akkila kuma an same su ba masu ci da alqur'anin su ba suna da sana'o'in su da suke rayuwa akan su ba qur'anin suke cin abinci da shi baya ga waɗannan akwai malamai da suka biyo baya irin su Ibn al-Jawzi wanda ya rasu a shekara ta 571 wanda tun tasowarsa ya tarar da mutanen gidansu ne a harkar sana'a da sarrafa azurfa da aka yi karbuta sunan shi ma yace As-Saffar wato malam ne sai da azurfa wannan sana'a yace ci gaba da yi wadda ta tara masa dukiya ne tarin yawa haka mashahurin malamin nan na aqida al-Imam al-Ajurri wanda ya rasu shekara ta 360 ya kasance yana yin sana'a ne ta gidan bulo shine ma'anar ma ajur din wato yana sayar da ƙasa da siminti da yashi da bulo kuma yana sana'ar gina gida ya sayar da shi al-Imam al-Barbahari wanda shi ma mashhurin malamin aqida ne ya rasu 329 shi ma ya shahada da sana'ar sayar da wasu magunguna da yake siyo su yake tafiya ƙasar India yana saro su yana sayar da su a yankin ƙasar Bagadaza akwai mashahurin malamin nan Ibn Hajar al-Asqalani mai bulugul maram da sunan tafai da irin wato Majduddin Fairuz Abadi malamin su kenan mai kamusul muhif wanda a tarihin su an ambaci cewa malamai ne da suka shagalta da tafiye-tafiye amma a tafiye-tafiyen nasu na neman ilimi suna hadawa da kasuwanci alal misali shi Majduddin Fairuz Abadi ya kasance yakan yi tafiya da laftin raƙumi sama da 100 amma a cikin raƙumin nan akwai wasu raƙuma guda 5 waɗanda su sa dauke da kayan littafi ne kawai duk inda ya sauka zai yi karatu ya nazari ya karantar idan akwai malamai a garin kuma ya je ƙara koyon karatu a wurin su yana kasuwanci kuma yana karatu kaga shine la tulhihim tijaratun wala bay'un nikah haka a wannan zamanin da muka rayu zamu ga cewa akwai mashahuran malamai waɗanda tarihinsu ya nuna cewa ba sa wasa da sana'ayinsu kamar Ash-Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin an ambaci cewa yana da sana'ar gyaran agogo mai gyaran agogo ne haka a nan garin Kaduna inda babban malami Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya rayu Allah ya gafarta mishi ya kasance ma'aikacin gwamnati ne ya yi aikin karantarwa ya yi aikin alƙalanci kuma ya tike a matsayin shugaban alƙalan kotunan shari'a na jihohin Arewa kafin ya yi ritaya duk haka suka rayu a cikin kulawa da mutuncinsu da yin sana'arsu wannan al'ada ta malamai haka ta kasance ta fuskar kokarin mafi yawansu wajen dogaro da kai wasu kuma wanda suka zaɓi zuhudu da bayar da dukkan lokutansu ga karantawa da rubuce-rubuce to sun haƙura da wahalar rayuwa ba tare da sun yi kwaɗayi ko sun miƙa wa wani hannu don ya ba su wasu kuma musamman a lokacin da gwamnatoci suke kulawa da hidima da malamai da addini to sun dogara da abin da ake ba su a hukumance na uqiyat sun dogara da kaɗan da ake ba su saboda muhimmancin sana'a da dogaro da kai malaman musulunci sun rubuta littafai da dama akan wannan kabiya daga ciki akwai kitabul kasb wallafar malam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani wanda ya rasu 189 akwai kuma kitabul amwal akwai na Abu Ubaidin Al-Qasim Ibn Sallam Al-Baghdadi wanda ya rasu 224 akwai kuma na Humay Ibn Zanjawai wanda ya rasu a shekara ta 255 akwai kuma littafin Islahul Mal na Al-Imam Ibn Abi Dunya wanda shi kuma rasuwarsa a shekara ta 281 da dai makamantansu ina ganin waɗannan maganganun sun isa suna mana amfani da alfanu na dogaro da kai ta fuskar wato dukkanin mutane da kuma ake bance ga masu da'awa za mu iya lissafa wasu wato nuqat da suka shafi wannan kamar haka cewa mai da'awa a wannan lokacin yana da bukata zuwa ga kudade masu yawa don gudanar da ita kanta da'awar tun daga kan kudin biyan bukatun yau da kullum har zuwa ga sayan kayan karatu da littattafai da gudanar da bincike da kuma ma na'urori na zamani wanda suke taimaka wajen sauƙaƙe karatu dukan su kudade ne suke siyan su kuma babu wata gwamnati ko wasu mutane da suke bayarwa kowa shi yake tashi ya nemi wannan ya saya da kanshi ba wanda zai sai maka littafi ba wanda zai sai maka computer ba wanda zai sai maka laptop duk sai ka nema da kanka kuma duka kayan kudi ne haka waɗannan kayayyaki da ake amfani da su wajen taskace karatuttuka da yada su duka kayan kudi ne kuma babu wani budget na gwamnati da ake warewa malamai waɗannan a matsayin wato abin nan kudaden da za a ba su don su gudanar da waɗannan ayyuka a irin wannan lokacin da da'awa ba ta da mahalli a budget na ƙasa ko na jihohi ba kuma ta da wata hanyar samun kudaden shiga in banda na fi sabilillahi da wasu suke bayarwa waɗanda suke neman lahira Allah ya saka musu alkhairi wajibi ne ga malamai su tashi su nemi na kansu don su inganta da'awarsu a mutumin da yake da aikin yi ko yake da sana'a ko yake da hanyar samun sa yakan samu yanci a rayuwarsa ta fuskar ya faɗi duk abin da ya gamsu da shi ba tare da shayi ba ta fuskar ya inganta rayuwarsa da ta iyalansa kuma hatta su kansu mutane da ke saurare sun fi girmama maganar mutumin da suka san ahalin tattalin arziki ba shi da bukata izuwa gare su wanda ke da sana'a yake dogaro da kai yakan samu mutunci a idon mutane yakan kuma zama abin koyi abin girmamawa ba kasafai mutumin da bai da sana'a yake samun mutunci da girmamawa a wurin mutane ba zaka nemi aure a hanaka zaka nemi alfarma a hanaka saboda an san baka da abin kuma dogaro da kai din yakan haifar maka da gamsuwa da dan abin da ka samu ya tsare ka daga kwadayi da hangen na wasu sannan yakan rage wa al'umma yawan cece-kuce da tsangwama da ganin cewa masu da'awa sun matsa musu da bani bani a ƙarshe abin da yake wajibi akan mu gaba daya shine mun sani cewa muna cikin wani hali mai wahala amma wajibi ne mu tashi mu yi kwazo don mu fitar da kanmu daga wannan halin haula'i domin bukata da al'umma take da ita zuwa ga malamai tana ƙara bayyana a wannan zamanin kusan dukkanin matsalolin da ake fama da su a wannan rayuwar za mu ga cewa sauƙin da ake samu za ka ga yana da alaƙa da idan malamai sun shigo ciki harkar tsaro ne tattalin arziki rayuwa ilimi kiwon lafiya da duk sauran matsalolin da muke fama da su za ka ga yadda malamai suke da gudumowa wajen gintse waɗannan matsaloli da samar da mafita ka ɗauki misalin irin rigingimun da suka kusa ɓarkewa a wannan yanki na yammacin Afirka tsakanin ECOWAS da ƙasar Niger sakamakon juyin mulki ba dan shiga tsakani da malamai suka yi ba wataƙila da yanzu ana wani hali da ba a sanya yake ba kalli irin rigingimun siyasa ko rigingimun tashin hankali da fitintun da suke tasowa duk da ba a ba wa malaman recognition sai irin wannan rigingimun sun taso amma su suke iya sa baki su haƙurƙurtar da jama'a su kuma ke iya tashi su yi maganganun da za a saurare su kamar su ne kaɗai rukunin al'umma da suka rage waɗanda al'umma take jin maganarsu za ga waɗannan mutanen suna da buƙatar su samu kyakkyawan yanayin rayuwa da tattalin arziki saboda su ci gaba da karewa al'umma waɗannan irin fitintunu da suke tasowa kowane lokaci saboda haka wajibi ne gare su a farko su tashi su nemi na kansu wajibi ne kuma ga wanda ya taimaka musu don ganin sun samu abin yi a ƙarshe zan mana ishara zuwa ga wasu maganganu na al-Imamu Ibn al-Jawzi a littafin shi ne suna Saidul Khatir a inda yake maganganu ne masu tsayi amma zan taƙaita mana ma'anarsu yake cewa a wani waje daga cikin wurare na yi la'akari da yanayin rayuwa ta masu addini da ma'abota ilimi sai na ga cewa harkar karantarwa ta shagaltar da su daga neman halas daga baya kuma sai buƙatu suka tursasa su zuwa ga zubar da ƙimarsu a gaban masu hannu da shinu alhalin sun fi kowa cancantar izza ya ce a da can hukuma ce ke biyan malamai daga baitul mali yayin da aka rasa haka a zamanin nan zamanin da shekara rayuwa kenan ƙarni na shida ya ce sai ya zamana ustazai sun shagala sun shiga cikin halin haula'i a rayuwarsu abinda yake wajibi a kan mai hankali shine ya dage wajen neman na kansa na taƙaita maganar ne akwai ta da larabcinta a wani waje kuma ya sake cewa wata rana na taba halartar wata walima wanda wasu mawadata suka shirya sai naga malamai suna wulakanta a gaban masu kudi saboda buƙatar da suke da ita a wurin attajiran su kuma attajiran basu ma damu da malaman ba saboda suna gudun bani bani duka bangarorin biyu sai na raina wayansu saboda ya kamata ɗan duniya su dinga girma malamai amma uzurin da na ba su shine basu san girman abin da ke tare da malaman ba tiya za su girma mashi su ko malamai bai dace su wulakanta ilimin su ta hanyar neman abin hannun attajire ba to amma ya suka iya da buƙatu wanda suka tirsasa su zuwa ga yin haka wannan manganu ne da na tsakuro mana su daga littafin Sayyidul Khatib na al-Imam al-Hafiz Abdurrahman ibn al-Jawzi Allah ya gafarta masa a ƙarshe sanannen abu ne cewa wato ginshikin raya al'umma shine malamai da karantar wasu saboda wanzar da gado na ilimin annabawa da samar da shari'a a cikin al'umma saboda haka malamai da masu da'awa suna da buƙatuwa ƙwarai zuwa ga su tashi su nemi na kansu su nemi sana'o'in yi saboda ya zama kamar da suke fitila a wajen al'umma ta harkar addini kuma su zama fitila abun koyi ta harkar rayuwa ta harkar kasuwanci da noma da kiwo da makamantansu zan saurara anan saboda lokaci na ma cinye abin da aka bani da fatan Allah da sarki sai albarka abin da na faɗa kurakuran da nayi Allah ya gafarta mani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.